Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31 da 25 da kuma 16 a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu akai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalal da Niya FM da kuma tashar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alpha Radio kuma sai a kasar Ghana za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodi yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau talata 26 ga watan Yuni shekarar 2018. Ibrahim Jarmene tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Yau Litinin babban jami'in kan iyakar Amurka ya yarda cewa hukumomi yanzu haka ba za su iya daukan matakin da gwamnatin shugaba Trump yake so a dauka ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara yin kira jiya Litinin game da samar da kyawawan ka'idojin kasuwanci da kungiyar tarayyar Turai da Canada.
Karan labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin namu za ku ji cewa dazu-dazun nan shugaba Muhammadu Buhari ya kai ziyara a jihar Plateau. Yau bayan tashin hankali da rasa rayukan da aka samu a yankin Gashish dake karamar hukumar Barkin Ladi. Aje kuma mataimakin shugaba Muhammadu Buhari Professor Yomi Osinbajo ya kai ziyara a wannan yanki inda ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ta yi alƙawarin kafa barkin ƴan sanda a yankin da kuma samar da tallafi domin taimakawa waɗanda rikicin ya shafa komawa muhallansu. Akan haka ne idan Allah ya kaimu anjima da ashirmu na dare zamu so ku kira ku bayyana ra'ayi akan ko wannan mataki da gwamnatin tarayya ta dauka zai yi tasiri. Sai kuma jamhuriyar Kamaru inda shugaba Paul Biya ya umarci Prime Minister kasar ya kafa wani gwamnati wani committee domin sasanta rikici na ƴan awaren Ingilishi. Akwai mu da shirin noma amma kafin nan sai a gyara zama agenda duniyar ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka. Yau Litinin babban jami'in kan iyakar Amurka ya yarda cewa hukumomi yanzu haka ba za su iya daukan matakin da gwamnatin shugaba Trump yake so a dauka na dokar kin amincewa a tsare kuma a gurfanar da dukkan mutanen da ke shigowa Amurka ba bisa ka'ida ba. Yayin da jami'in ke aikin kikkiro da dokar da za ta bari a gurfanar da waɗannan mutane ba tare da an raba su da iyalansu ba. Kwamishinan Kwastam da kare kan iyakar ƙasar Amurka Kevin McAllina ya faɗa wa manema labarai a jihar Texas da ke nan Amurka cewa ya daina aika tuhume-tuhumen da ake yi wa iyaye kan shigowarsu ƙasar ba bisa ƙa'ida ba ga mahukunta bayan da shugaba Donald Trump ya rataba hannu kan wata doka a makon da ta gabata da za ta dakatar da raba iyaye da ƴaƴansu bakin haure. McAllina ya jajirce cewa dokar gwamnatin tana aiki duk da kalubalen da take fuskanta, yace kuma yana aiki kan maido da tuhumar bakin haure da ke shigowa. A makon da ya gabata ne Trump ya saka hannu kan dokar kin amincewa dukkan bakin haure da kin bari a gurfanar da su tare da tuhumar su, amma ya soke al'adar raba ƴaƴa da iyayen nasu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara yin kira a jiya Litinin game da samar da kyawawan ka'idojin kasuwanci da kungiyar tarayyar Turai da Canada. A lokaci guda kuma ya ce Amurka na buƙatar babban daidaito kan harkokin kasuwancinta da China. Tun a farkon fara kamfe ɗin takarar shugabancin Amurka, Trump ya ayyana saka bukatun Amurka a farko, ciki har da yin aiki kan sake yarjejeniyar cinikayya da wasu daga cikin manyan abokan kawancin Amurka ta fannin tattalin arziki mai karfi, wanda hakan ya jefa magana tattaunawar akan sake yarjejeniyar kasuwanci kyauta na Amurka tsakanin Canada da Mexico game da yunkurin yin sauyi a dangantakar da ke tsakanin Amurka da kungiyar tarayyar Turai. China ta kasance daga cikin kasashen da manyan kalamomin Trump suka shafa, wanda gwamnatinsa ke buƙatar duba tsohon gibin kasuwanci da ke tsakanin kasashen biyu. Wannan batu ya janyo barazana daga bangarori biyu akan haraji wanda ya taimaka wajen girgiza kasuwar hada-hadar kuɗaɗe ta yankin kasuwanci a tsakanin manyan kasashen biyu da ke da tattalin arziki mafi girma a duniya. A jiya Litinin kasuwar Amurka da ta Turai ta fadi warwas sakamakon jita-jitar yakin kasuwancin da ya ƙara tsananta wanda ya janyo damuwa a fadin duniya baki daya. Hannayen jarin Amurka sun fadi da kashi 1 cikin 100 da a lokacin tashin kasuwa yayin da hannayen jari kasashen Turai suka fadi suka fi na Amurka faduwa. Kafar yada labarai ta Siriya yau Talata ta ce kasar Isra'ila ta harba makamai mai linzami har biyu wanda ya auna filin saukar jiragen sama a Damascus. Rahoton da jaridar Sana'a ta kasar Siriya ta fitar bata amince cewa an jikkata ba ko an samu lalacewar komai ba. Tana mai cewa Isra'ila ta yi aiki ne kan mai da martani kan rashin da ta yi a fadarta da Siriya ta kudu. Masu ido kan kare yancin bil'adama na Siriya mazauna Turai sun ce makamin mai linzami ya auna inda ake zargin wurin adana makamai ne na 'yan ta'addar gwamnatin Siriya. Isra'ila ta kai harharen ta sama yayin da ake tashin hankali a Siriya. Akasari harbe-harben na kokarin neman a tsayar da jigilar makamai ne da ake kaiwa 'yan ta'addar Hezbollah da Iran ke goyon baya a kasar Lebanon ko hana Iran samun wuri a Siriya da Isra'ila ka iya dauka hari ne. Rundunar sojin Isra'ila bata bada bayani kan irin wannan hari ba. To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yayin da Amurka ke shirin bayyana shirinta na wanzar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya, shugaban Amurka Donald Trump ya gana da Sarki Abdullah na Jordan dangane da tattaunawa tsakanin Isra'ila da yankin Falastinawa da ta ciji. Kawo yanzu fadar White House bata yi wani ƙarin haske dangane da matakan wanzar da zaman lafiya ba. Shugaba Trump yana cika baki cewa shirinsa na wanzar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da yankin Falastinawa wani shiri ne gagarumi irin wanda ba a taɓa ganin irinsa ba. Yayin ganawarsa a fadar White House da Sarki Abdullah, shugaba Trump bai yi wa manema labarai cikakken bayani a kai ba.
I can only say this, and His Majesty knows we're doing very well in the Middle East. A lot of progress has been made in the Middle East, a lot. And it really started with the...
Yace mai martaba ya san muna kokari ainin a gabas ta tsakiya. An samu ci gaba sosai a gabas ta tsakiya. An fara daukan kwararrun matakai daga soke wannan mummunan yarjejeniyar da Iran.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara rahoton namu daga Najeriya, inda shugaba Muhammadu Buhari ya kai ziyara a jihar Plateau biyo bayan asarar rayuka da aka samu a yankin Gashishi dake karamar hukumar Barkin Ladi. Abokiyar aikin mu Alheri Grace Abdu ta samu zantawa da Zainab Babaji wadda ta halarci wurin wannan taro.
To yanzu a halin da muke ciki dai muna nan a fadar gwamnatin jihar Plateau, sannan shi dai a yanzu haka da muke magana da ke bai iso fadar gwamnatin jihar Plateau ba, inda zai gana da masu ruwa da tsaki. Sai dai a cikin dai waɗanda yanzu haka suke zaune a nan, akwai idan ya zo zai gana da shugabannin al'umma da sarakunan gargajiya da makarraban gwamnati, wato masu ruwa da tsaki kenan, da 'yan ƙungiyoyin farar hula da shugabannin addini da dai sauransu. Sannan kuma kin san da yake abinda zai kawo shi abinda ya shafi zaman lafiya ne, ko kuma tashin hankalin da aka samu ana neman mafita. To daga bai dai iso ba balle mu tabbatar da abinda zai ce.
To Zainab, bisa ga ganinki kamar yadda kika bayyana din nan, waɗanda shugaba Muhammadu Buhari zai gana da su a zauren nan, da bisa ga abin da kika gani, waɗansu ne daban da waɗanda mataimakin shugaban ƙasa ya gana da su jiya ko kuma?
To waɗanda shi mataimakin shugaban ƙasa ya gana da su masu ruwa da tsakin nan dai su ne yau ma fuskokinsu a nan wurin. Sannan abinda ma al'umma suke na jihar Plateau wato suke tambaya kenan, sau da dama akan kawo waɗannan ziyarce-ziyarce, sannan kuma abinda suke bukata shi ne ɗaukan kwararan matakan da za su samar da zaman lafiya. kamar yadda kika yi bayani jiya mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo ya zo nan a jihar Plateau ya kuma yi taro da masu ruwa da tsaki wanda kullum su ake kira sannan kuma sai kiga idan an yi zama da su bayan kwana biyu sai abu ya sake rinkaɗewa batun da mutane suke yi kenan abin da suke bukata shi ne ƙwararren matakan da za a tabbatar an samu zaman lafiya shi ne abin da ya fi damun mutane sannan kuma wayansu mutanen ba su yi ƙorafin cewa shi mataimakin shugaban ƙasan ya zo amma bai ma ziyarci wuraren da aka samu tashin hankalin ba kawai sun zama ne a fadar gwamnati suka watse
to akwai kuma jiya bisa ga layika da muka bude ra'ayoyi da mutane suka bayyana jiya a shirinmu na yamma dangane da wannan tashin hankali da kuma matakan da ya kamata gwamnati ta dauka na shawo kansu sun yi kira da cewa duk lokacin da za a yi zaman nan musamman sun buƙaci gwamnati ta zauna da matasa waɗanda galibi ake amfani da su wajen kai irin waɗannan hare-hare a wannan zama da ake yi yau da ganawa da shugaban ƙasa zai da masu ruwa da tsakinan kin lura akwai matasa a ciki
matasa amma kuma kamar yadda na gaya miki matasan nan dai da kullum ake zama da su ne ake zama da su abinda mutane ke cewa waɗanda suke tashin hankalin nan yawanci suna karkara ne amma waɗannan da ake zama da su duka yake suna iyakan kokari bayanan da suke mana amma kuma wani lokaci sai ki ga kamar abin bai yi wani tasiri sosai ba tunda idan shugaba ya zo ba wai yakan je karkara ne samu irin waɗannan matasa ya yi zanta da su su yi shi bayanin abubuwan da ke damun ba sai a kira shugabannin matasa waɗanda kuma su ake amfani su ake zama da su to amma dai mutane na fatar ganin irin waɗannan zaman tattaunawan zai kawo maslaha
Grace Alheri Abdu kenan azanta wasu da Zainab Babaji akan ziyarar da shugaban Muhammadu Buhari ke yi a jihar Plateau to har yanzu dai muna jihar ta Plateau inda mataimakin shugaba Professor Yemi Osinbajo ya kai ziyara a ta ganin ido akan asarar rayukan da aka samu inda ya alkawarta cewa gwamnati za ta kafa rundunar 'yan sanda ta musamman a wannan yanki da kuma ba da tallafi ga jama'ar da lamarin ya shafa domin koma muhallansu daga Jos ga rahoton da Zainab Babaji ta aika mana
Gwamnatin tarayya ta yi alkawarin kafa babban barikin 'yan sanda a yankin Gashish inda a 'yan kwanakin nan aka samu asarar rayuka da dama. Mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osinbajo ya bayyana haka lokacin da ya kawo ziyarar jajawa al'umar jihar Plateau bayan rikicin da ya haddasa rasa rayukan mutane da dukiyoyi masu yawa. Mataimakin shugaban kasar ya gana da babban basaraken gargajiya na Jos Bongom Jos da wasu sarakuna da shugabannin al'ummar Fulani Birom Irigwe Magavul da mamba mai wakiltar Barikin Ladi Dariyom a majalisar wakilai don sanin musabbabin tashin rikicin da asarar da aka yi da hanyoyin da gwamnati za ta taimaka bayan ya saurari bayanai daga dukkan bangarorin Mataimakin shugaban kasar ya ce gwamnati za ta hada kai da gwamnatin jihar Plateau da jama'ar jihar don kawo ƙarshen rikicin da ya dade yana addabar jihar ta Plateau. Farfesa Osinbajo ya ce hukumar ba da agajin gaggawa ta nema za ta taimaka wa waɗanda suka shiga wannan iftila'i ya kuma ce za su nemi tallafin naira biliyan 10 wa jihar don maida waɗanda suka ƙaurace wa garuruwansu komawa matsugunansu. Mataimakin shugaban kasar ya kuma shawarci al'umar jihar da su guji kai hari da ramakon gayya don tabbatar da zaman lafiya mai dorewa. Shi ko gwamnan jihar Plateau wanda ya yi jawabi na musamman wa al'umar jihar ya bayyana kudirin gwamnatinsa ne wajen samar da ingantaccen tsaro a jihar.
You will recall that I took an oath to protect and secure the lives and property of our citizens as governor of Plateau State. For this reason, my administration has placed a high premium on peace. Security and good governance.
Yace za ku iya tunawa cewa na yi rantsuwar tsaron lafiya da dukiyar al'ummarmu a matsayina na gwamnan jihar Plateau. Saboda haka gwamnati na ta sa kwazo kan zaman lafiya, tsaro da shugabanci mai inganci. Gwamna Lalon yace duk da matsalolin tsaro da ake fuskanta yanzu za su ci gaba da samun hanyoyin warware rikicin da ke aukuwa su kuma samar da ginshikin zaman lafiya mai dorewa. A halin da ake ciki kuma a rahotanni na nuni da cewa wani hari da 'yan bindiga suka kai yankin Doron Babuji a karamar hukumar Barikin Ladi jiya ya yi sanadin rasa rayuka da kona waɗansu wuraren ibada da gidajen ƙauyawan. A ɓangare guda kuwa sharkutan rundunar 'yan sanda da ke Abuja ta turo jirage masu tashin ungulu guda biyu da wasu jami'an tsaro da sauran kayayyakin aiki don tabbatar da tsaro a kananan hukumomin Barikin Ladi, Riyam da Jos ta Kudu. A wata sanarwa daga kakakin rundunar 'yan sandan Jima Moshood, an umarci mataimakin Inspector General na 'yan sanda mai kula da sashen gudanarwa, Joshak Habila, da ya kauro nan Jos don tabbatar da aikin samar da tsaro a jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Ta gaida Zainab Babaji. To bari mu kammala rahotannin namu a Jamhuriyar Kamaru, inda shugaban kasar Paul Biya ya umurci Prime Minister kasar da ya kafa wani kwamiti na musamman domin kawo ƙarshen rikicin da ya kici cinyewa na ƴan awarin Ingilishi. Daga Kamaru, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Muhammad Awal Garba, ya aika mana da wannan rahoto.
Shi wannan al'amari al'umman Kamaru ga bakin su, wato kashi 90 a bisa dari sun yadda da wannan abin da mai kasa ke so yi. Sai isa yakin da ake yi ba wai mutane dukkan mun suke so a yakin ba, su kansu mutanen English ba su dukkan su a yakin ba, wayan su ɗan bangare ne suke so a yi wannan tashin hankali. To tun da yake an riga an gano shi isa mai kasa ya kawo wannan abin da asaran da aka yi, dukkan ɗan Kamaru su taimaka wa ɗan uwan su shine taimakon juna. Kowa ya kawo nashi irin gudunmawan a samu a gyara musu ɗakunan su, makarantu, da kuma wanda suka yi asaran gonakin su a yi musu, a taimaka musu ta tashin gona. Wannan abin ba abin da bane, abu ne na muye mu ne, ba za mu jira wa'ensu, mai kasa bai jira wa'ensu su kawo masa taimako ba, muye mu Kamaru ne mu za mu taimaka wa kasar abin da nake gani kenan. Kuma wannan abin zai yiwu bi illahi ta'ala, ba abin zai fi karfin gwamnati, al'umman Kamaru kuma ba abin da zai fi karfin su, mutane su suke da zaman so zaman lafiya.
Shi ma Alhaji Dan Asabe kusa ne daga cikin kungiyar 'yan awaren bangaren Ingilishin kasar ta Jamhuriyar Kamaru ya ce yanzu dai gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru ta yi nawa wajen gudanar da sasantawar.
Gwamnatin Paul Biya din dare ya riga ya musu hanya, zama yanzu lokacin da aka je ana ta tambaya ana ta jira shi shi magana zuwa sasa ta wannan magana, an ce mishi a babu magana a sashinmu, babu wani matsala a sashinmu. To yanzu kuma lokacin da rikicin na ya fara, sai ake so kawai yayi ya amsa musu abin da suka tambaya. Shi yace a to yanzu kuma kaji an so matar tare kuɗi, ana so miliyar 12,700 cewa za a je can a sasa ta gidajen mutane da aka kokona za su gina za su je can abin nan. Kuma 'yan hamayya sun tashi daga nan, an saye abinci, kowa ya kawo gudun bawansa, za a kai musu a can 'yan gudun hijira. Sun ce wa gwamnatin Najeriya kada a ba su visa don kai su samu shiga can Najeriya su kai wannan kayan. To yanzu su sun ce za su kai. To masu son zaman lafiya kenan, masu neman a gyara abubuwa kenan. Gwamnatin kasar Kamaru kam ba shi ne na ce maka ta riga ta ja kafa, kuma abubuwa sun riga taɓarɓare ba fiye da yanda za a iya ganawa ba ne yanzu. Kafi a yi yanzu nan wani gyara da za a iya yi sai an samu mutum na uku. Mutumin na uku ɗin kuma ya zama da cewa mutanen ƙasar waje ne, kuma Majalisar Ɗinkin Duniya da sauransu su ne za su iya zuwa a zauna a yi yarjejeniya, kuma a saka hannu a takarda. Amma in ba haka ba kam, duk wani abin da ake nema a yi yanzu nan fata lokaci ne kawai.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Tunanin mutum kamanninsa, ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, karewa lafiya tare da koshin lafiya.
To madalla a gaida Muhammad Awar Garba. Yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo mana cewa karfe 11:18. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Safinatu Sada Sodangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon za ku ji tattaunawar da wakilinmu Hassan Maina Kaina yayi da Malam Musa Labaran Wamba, Auditor General na Federation of Agricultural Commodity of Nigeria, akan wani shirin baiwa manoma bashi da ake kira Anko Borrower. Ga yadda hirar tasu ta kasance.
Masu sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na noma. Kuma a yau ina tare da wani babban bako daga kungiyar manoma ta Najeriya. Da farko zan so ka gabatar da kanka da kuma matsayinka a wannan kungiya.
Na farko sunana Musa Labaran Wamba, ni ne Auditor General na Federation of Agricultural Commodity Association of Nigeria, FACAN.
Yawa to Malam Musa Labaran Wamba, akwai wani shirin da aka kullo da shi na tallafa manoma a Najeriya wanda ake kira Anko Borrower. Da farko ko zaka mana bayani a gurguje kan menene wannan shiri?
Anhi ita wannan shirin na farko ita gwamnati ce ta ga ya dace a taimaka ma manoma ta wannan hanyar. Wato yanda ake yin shi shine ita banki ne da ta Central Bank na Nigeria, ita ce za ta ba da kuɗin. Akwai NYSAR kenan,
hukuma ce ko?
Ita ma hukuma ce wanda tana biyar risk na wannan kuɗin da gwamnati za ta bayar. To kuma manoma ne za su zo a kungiyace an ta waje Federation of Agricultural Commodity Association din nan, su ne ita kungiyar mu ce za ta recommend. In ta recommend, to ana sani da cewa wannan an hi manoma ne. To amma kuma abinda nake so a gani shine ba lalle bane za a ba su kudi nan take, ba kudi bane. Abinda ake yi shine na farko za a ba da kudi bisa ga menene ne kamata kudin nan ta yi. In na taki ne za a baka na taki, in na iri ne da za ka shuka za a baka kudi na iri da za ka shuka, in na wanda za ka kiyaye gona ne za a baka kudi daidai na yanda za ka kiyaye gona. An riga an kiyasta komai, an yi lissafi.
Yalla bai, abinda mai sauraro zai so fahimta anan shine, yanzu idan mutum manomi ne yana buƙatan taki da iri da misali injin barwa da sauransu, za a bashi kudin ne saya ko kuma ko wanda zai kawo waɗannan kayayyakin abinda kake bukata sai ga wanda kuma zai kama wannan kayan misali?
Yanda ake yi za a samu ainihin wanda suke da irin waɗannan kayayyaki, shine muke kiransu kama agro dealer kenan. Za a same su su zo da kayan kai mai manomin, ba kai za a baya kuɗin ba shi za a baya kuɗin.
Wato misali in na fahimce ka,
na'am,
shi manomi idan yana son taki,
na'am,
ba wai za a bashi kudin takin bane, a'a ga mai taki na,
yawa,
za a baka taki,
yawa,
idan kana son injin ban ruwa ga mai injin ban ruwa,
yawa,
in kana son iri ga mai iri,
yawa.
Kudi dai ba zai gilmata hannunka ba sai dai kayan aikin. Na'am, na'am.
Yanda ake yi kenan, haka za a yi. Kuma shi yanda kudin zai dan shiga shine waje gyara gona. In kaga kai zaka iya yi da kanka, za a baka kudi gyara gona, kuma a tabbatar kai gyara gonan da shi.
Misali to ku kungiyar ku ta manoma, wani rawa kuka taka a cikin wannan shirin ko kuma kuke takawa?
To mu namu anhi ka san shi abinda ita gwamnati ta lura ce shine bai kamata manoma dinnan suna zuwa kowa ya zo daga kowanne wuri haka ba. Ya kamata mu shirya su a kungiyace. Ta waje kungiyace dinnan za mu san ko wane ne daga ina ne ya fito. Muna da kungiyoyi da sai sun shiga ta waje kungiyoyin ne za mu san daga ina suka fito, kuma mu za mu ba da takarda cewa wannan manoma ne da mun san da su daga wannan wuri. Shine gwamnati za ta yake da su.
To zuwa yanzu an kai wani mataki ne wurin aiwatar da wannan shirin?
To yanzu a yanda muke yanzu ana yi a shinkafa, na noma shinkafa. Ana yi kuma ana shiri na noma ridi, akwai na masara yanzu haka.
Menene muhimmancin shi wannan shiri na anko barwa din nan?
Shiri ne da zai taimaka ma manoma na kwarai su ci gaba da aikin gona. Dama in aka baka noma, an aka baka kuɗi kai, an yi maka wannan shiri kai noma kuma ka ci albarkacinsa, ana so wanda ba su samu na wannan shekaran ba in ya so shekara mai zuwa a basu. Haka da haka za ci gaba da bunkasa noma, ana kiran shi ko revival loan ne haka.
Na'am. To yanzu misali idan an ba wa manomi rancen waɗannan abubuwan, shi idan ya tashi biya zai biya da kuɗi ne ko kuma zai biya da amfanin gona ne, tunda shi ba kuɗi aka ba shi ba?
Dama shi manoma yanda zai biya wannan da kaya gonan ne, za a zo lissafi in aka zo don mai yiwuwa ne lokaci da ya ɗauko waɗannan kaya ba shi da kuɗaɗe a hannu. To dama lokacin da ya girbe kaya gona za a zo a kiyasta. A tabbatar dai mu yanda muke kokari don mu tabbatar shine kada shi manomi ya zama an cuce shi. A tabbatar ya samu ya ci muryar haka din kuma ya dawo yana albarka, yana alhamdulillah da haka. Mu shiri da muke kenan, mu tabbatar an yi gaskiya ci.
To madalla Malam Hassan Maina kaina, mun gode kwarai. Masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji ci gaban tattaunawar tasu. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta hada mana sauti, ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa a huta lafiya.
Safinatu Sada Sodangi kenan da shirin noma. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta email.
Wasika matafarko ayo tachi. Salam VOA Hausa. Yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don yaki da kwankwada da kuma safaran miyagun kwayoyi da ke sa maye da kuma gurbata tunanin bil adama. Fatan shine Allah ya sa a samu hanyar magance wannan miyagun laifuffukan. Amin. Sako daga Aminu Kano mai garku da Adamu Sabiu Wangara. Sai wasika ta gaba ta ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku ba mu dama mu mika sakon fatan samun nasara ga tawagar ƴan wasan kungiyar ƙwallon ƙafan Najeriya a bisa wasan da za su kara da Argentina a yau. Up Super Eagle, sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yara Sabon Gida da Malam Rilwanu Sa'idu Gayari. Wasika ta gaba kuwa ta ce fata nagari Lamiri, muna yi wa ƴan wasan ƙasar mu ta Najeriya watan Super Eagle fatan samun nasara a wasan da za su kara da Argentina a yau talata da ci uku da banza. Up Nigeria, sako daga Zainab matar Buhari Yahaya Unguru jihar Yobe. Sai wasika ta gaba ta fito ne daga gurin Sani Muhammad Chindu unguwar Karofi Madaki a Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce Salam VOA Hausa, muna jajantawa ƴan uwa da iyalan waɗanda rikicin barikin ladi a jihar Filato ya ritsa da su. Allah ya kara aukuwar haka a nan gaba. Amin summa amin. Wasika mu ta ƙarshe a yau kuwa ta ce, muna kira ga gwamnatin Najeriya da gwamnatin jihar Filato da cewar ya kamata su ɗauki ƙwararren matakai dangane da rikici da ke faruwa na manoma da makiyaya a jihar, wanda ya yi sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi. Saboda haka muke kira ga gwamnatin Najeriya da gwamnatin jihar Filato da cewar ya kamata su ɗauki duk wasu ƙwararren matakai da suka dace wajen ganin an magance wannan matsalar da afkuwar haka. Sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban kungiyar muryar talakawa ta jihar Kebbi, da Sani mai langelange ya wuri da Salihu Isa Fadana.
To a gaida Yusuf Harande da wasikun masu sauraro, kafin mu kammala shirin namu ga Hafsat Muhammad Maina da takaitattun labarai.
To Ibrahim, a takaice, yau Litinin babban jami'in kan iyakar Amurka ya yarda cewa hukumomi yanzu haka ba za su iya ɗaukan matakin da gwamnatin shugaba Trump yake so a ɗauka na dokar ƙin amincewa a tsare kuma a gurfanar da dukkan mutanen da ke shigowa Amurka ba bisa ƙa'ida ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara yin kira a jiya Litinin game da samar da kyawawan ƙa'idojin kasuwanci da ƙungiyar tarayyar Turai da Canada a lokaci guda, kuma ya ce Amurka na buƙatar babban daidaito kan harkokin kasuwancinta da China. Yau kwana hudu kenan da ake ci gaba da neman matasa ƴan wasan ƙwallon ƙafa su 12 da mai horaswarsu waɗanda ake da tabbacin cewa sun makale a cikin wani kogo da yayi ambaliya a ƙasar Thailand, yayin da tawagar ƙwararrun sojojin ruwa suka ƙara shiga kogon Tamlong a arewacin lardin Chai Rai. Iyayen yaran sun taru a wajen kogon suna addu'ar Allah ya maido su lafiya.
Masu sauraro, anan zamu dasa aya sai kuma can anjima da dare, in Allah ya kai mu da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada da bada umarni, da injiniyan mu ne Mr. Thomas Ibrahim Jarumai ke cewa a huta lafiya, a daga shirin yau da gobe.